لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرمى أسكونا وتمع الفرمى أولنا مسلسنا إنبيمي Islamic terus anan garan Maiduguri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki. Yau muna shida ga watan Ramadan shekara 2441 bayan hijiran Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma ya dace da 29 ga watan hudu 29 ga watan hudu shekara 2020 a lissafin Bature. Muna nan muna cikin suratul A'raf. Jiya muka karshen ayata 127, za mu ci gaba daga ayata 128. Kafin nan akwai tambayoyi da za mu amsa, kuma kafin tambaya wato za mu gabatar da ta'aziyyarmu ga wato iyalan gidan mai martaba Shehun Bama, wanda Allah masa cikawa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, wato ya bashi gidan rahma, ya bashi gidan aljanna, ya haskaka masa kabarinsa, kuma iyalai da ƴan uwa ya baro a baya, da mutanen ƙasarsa gaba ɗaya Allah ba su haƙurin jurewa wannan babban rashi da aka yi. Dawa wani cikin rayuwar duniya, kamar da jiya muka yi bayani ko shekaran jiya, wannan rayuwar duniya babu tabbas. Yau kana nan da ranka, gobe ba ka san me zai faru gare ka ba. To shi yasa kowane musulmi ya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya masa cikawa da imani, don baka san mutuwan nan yaushe za ta zo ba, a wani yanayi za ta zo ba, kuma dole sai ta zo. Saboda kamar roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta ɗan uwa da iyalai, yara da kuma mutanen ƙasa gaba ɗaya da ya goro a baya. Allah ya ba su wato haƙurin jurewa wannan babban rashi da aka yi. Sannan ta'aziyya ta biyu muna gabatarwa ga shehin malami sananne shahararre, Imamu Ahli Sunna wal Jama'a Sheikh Abdul Wahab Abdullah na Kano. Shi ma jiya an yi janazar wato iyalinsa, uwar gidansa wadda ita malama ce mai wa'azi, Allah ya mata cikawa, jiya aka mata janaza. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta. Shi malam Sheikh Abdul Wahab da kuma sauran iyalan gidansa, Allah ya ba su wato haƙurin jurewa wannan rashi da aka yi. Mu kuma idan lokacin mu ya, Allah ya sa mu cika da imani. Za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Da yawa daga cikin tambayoyi rubutun ba a gane su, wasu kuma da yawa addu'a suka nema, wasu kuma da yawa sun mana addu'a. To muna musu godiya, Allah saka da alkhairi. Wadanda suke addu'a suna da bukatu daban-daban, to Allah ta'ala ya ba musu bukatunsu na alkhairi da namu gaba ɗaya. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa, mutum ne ana binsa bashin nefa, ma'ana ya amfani da wutan nefa ana binsa bashi bai biya ba ya rasu, shin magadansa za su biya wannan bashin? Za su biya. Babu bambanci tsakanin bashin kamfani da na mutum ɗaya, wani hakki ne na kamfani, saboda haka za su biya. Kuma bashi ana biya ne tun kafin a raba gado. Wacin ba ta biki ce ya samu raka'a ta ƙarshe a sallar magariba, in ya tashi ramawa tahiyya ɗaya zai ko biyu. In ka samu raka'a ta ƙarshe a sallar magariba, in ka tashi sai ka karanta Fatiha da sura a bayyane, in ka zo ka zauna sai kai tahiyya sai ka tashi, in ka tashi sai ka kawo ka karanta. A nan malamai suna da ra'ayi guda biyu, wasu suna ganin cewa za ka karanta Fatiha da sura a bayyane saboda ramuwa kake, wasu kuma suna ganin cewa za ka karanta Fatiha ne a sirrance babu sura, kowanne idan mutum ya yi babu damuwa, amma dai tahiyya sau biyu za ka yi, ba tahiyya ɗaya za ka yi ba. Sai wannan mutum ba yake cewa mutum ne ya yi alwala sai ya amfani da hand sanitizer domin akwai alkohol a ciki, saboda haka zai wanke hannunsa ne ko ba zai wanke hannunsa ba. Wannan an gina wannan kunci ne akan cewa giya wato najasa ne ko ba najasa ba, mafi yawan malamai sun tabi akan cewa giya najasa ce idan ya giya ta taba jikinka ko hannunka dole sai ka wanke. Kuma alkohol kuma wato tana bugar da mutum, kuma ana sawa cikin giya shi ne sinadari mafi girma da yake sa giya tana bugar da mutane, irin giya na zamani. Saboda haka malamai suka bashi, da yawa daga cikin malamai suka bayar alkohol hukuncin giya, kuma suka ce najasa ce. Akwai malaman da suna ganin cewa giya ba najasa ba ce, da Allah ya ce rigis ma'ana najasa ce ma'anawiya ba ta hakika ba, kamar yadda Allah ke cewa innamal mushrikuna najis, Allah ya ce mushrikai najasa ne. Saboda haka yanzu ka haɗa jiki da wanda ke ba musulmi ba sai ka wanke jikinka ba, wannan najasa ce ma'anawiya. Suka ce giya ma haka, alkohol ma haka. Saboda haka abin da fi dacewa saboda mutum ya fita daga cikin sabanin malamai da kokonto, inda har ka alwala ka shafa wa nuka hand sanitizer, in za ka yi sallah sai ka wanke, domin wanke hannunka ba zai cutar da kai da komai ba, kuma ka fita daga cikin sabanin malamai, hakan ya fi dacewa. In ma lokaci ya kure ba samu ka wanke ba, ka yi sallah, insha Allah sallah ka tara ne, amma abin da ya fi ka wanke ya matsayin mutumin da yake yana ashir kuma yana da azumi. Azumi ibada ce ta tsarkaka zuciya, gyara halaye, kuma ibada ce wanda tana tarbiyyantar da mutum akan halaye na gari. Kamar da mutum ana so ya kame bakinsa ba zai ci ba, ba zai sha ba, to ana so kuma ya kame bakinsa daga munanan maganganu. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Duk mutumin da yake bai bar maganar zurba, maganar ƙarya da kuma aiki da ƙarya ba, to Allah baya buƙatar, baya ci baya sha, Allah baya buƙatar wannan. To shine malamai suka ce wannan zai iya wato bada bata ladar wato azuminsa, ba za a ce da ya rama azuminsa ba, amma zai iya taba ladar azuminsa. Saboda haka bai dace ba, musulmi yana azumi kuma yana ashar, kaga wannan bai samu wato hikima ta azumi ba. Allah ta'ala wato yake cewa kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, domin ku ji tsoron Allah, samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Mutumin da yake yana azumi kuma yana ashar bai samu tsoron Allah da Allah, tsoron Allah da ake so ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata. Saboda haka bai dace ba, musulmi yana azumi yana ashar yana ƙara kansa zunubi ne ba mamaki, gobe kiyama ya tashi ya azumi amma kuma baya da ladar azumin da yayi. Allah ya kiyaye. Wannan yana cewa gargadi ya zuwa cikin hadisi dangane da mutumin da ya bar juma'a guda uku, to gashi yanzu an shiga lockdown, to yanzu ai juma'a ɗaya ce kawai ta wuce mu yanzu, sai kai haƙuri idan aka samu juma'a ta biyu ta uku tukunna sai kai wannan tambayar ka gaggawa. To alai hal dai wato abinda hadisin yake nufi shine mutumin da yake ana juma'a a gari yana nan lafiyarsa, ba wani uzuri, ya kiyaye juma'a, to anan ne har juma'a guda uku suka kubce masa, to anan ne gargadin zai hau kansa. To ni ya zama misali halin da muke ciki yanzu, juma'a dai ta kubce mana, imma har juma'a uku suka wuce ba juma'a mu kwata-kwata ba a yi saboda uzuri. Saboda haka ba zai zamanto da laifi ba, wannan hadisin ba zai hau kanka ba. Wannan yake tambaya menene bambanci tsakanin lada da albarka. الاجر والبركه لا ده شيني اذا كان aiki nagari Allah zai baka zai saka ma ya baka sakayya wannan shine lada albaraka kuma shine kasratul khair yawan alkhair kullu ana ce Allah ya sa albaraka ma na Allah ya sa alkhairin sa yayi yawa misali wajen dukiya tayi mutun yana da miliyan daya amma idan Allah bai sa masa alkhairi a ciki ba dukiyar sai ta salwanta bai amfani da ita ba wai sai Allah ya bashi naira 100,000 amma Allah ya sa masa albarka ma'ana alkhairin sa yayi yawa yayi amfani da wannan naira 100,000 yayi abubuwa da yawa ya taimaki mutane saboda me Allah ya sa alkhairin sa yana da yawa albaraka shine kasratul khairi yawan alkhairi lada kuma in ka aiki mai kyau Allah zai sata maka shine lada wannan tambaya yake wanda ya saci dukiyar yar yayarsa yar uwarsa yayarsa ce a watan Ramadan yana cikin bukata idan kuma ta tambaye shi idan kuma ya tambaye ta ba za ta bashi ba sata sata ce kuma bukata ba zai sa bukata ba za ta sa ba za ta halatta maka dukiyar wani ba ka tambaye shi idan ya baka idan bai baka ba sai ka hakura sai ka jagun wani amma dan kana cikin bukata kuma dan ka tambaya ba za a baka ba kai sata haramun ne ba daidai bane in yar ya tabbata kai sata to ka je ka sami yayarka ka bada hakuri in ta yafe ma to in ba ta yafe ba sai ka biya kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman a watan azumi watan Ramadan watan da mutane suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa yana kokarin ya samu lada a gurin Allah subhanahu wataala amma kai kana wato aikata zunubi wannan ba daidai bane wannan duk alama ne na wato raunin imani wannan mace ce mai al'ada ita kafin alfijir al'adanta ya dauke jinin ta ya dauke tana al'ada ne kafin alfijir jinin ya yanke ya dauke sai ta yi niyyar azumi amma bata yi wanka ba sai bayan sallar asuba ya matsayin azuminta azuminta daidai ne inda har kin tabbatar da cewa jinin ya dauke ya yanke kafin alfijir amma idan jinin bai yanke ba sai bayan alfijir to wannan azumin ki na wannan rana bai yi ba dole sai ki rama amma in kika tabbatar da cewa jinin ya dauke jinin ya yanke kafin sallar asubahi to kasancewar baki wanka ba sai bayan Allah bayan sallar asubahi wannan ba zai taba miki wato azumin ki ba sai wannan kuma yake tambaya ila ita ce tambaya ta karshe dangane da wato raba kwara ga wanda yake da iyalai guda biyu ko uku kuma ba a gode suke ba unguwanni daban-daban da shi ana cikin lockdown yanzu ya za a yi dama daga cikin wato matsaloli na coronavirus wannan annoba ta kawo matsaloli sabbi da yawa hatta a fuskar addini wannan annoba ta shagaltar da malamai akwai abubuwa da dama sabbi da suka taso malamai suna ta bincike a kai abinda aka fi ake kiransu nawazi sabbi matsaloli wanda da babu su amma wannan annoba ta haifar da su irin su social distancing a cikin sallah ba za a da sahu ba tsakanin mutum da mutum an bar mutum gab na mutum biyu shin wannan sahun ya yi ko bai yi ba irin wannan matsaloli idan mutum ya rasu da cutar wato annoba na wannan annoba coronavirus ba zai yi masa wanka ba a taba shi ba zai yi masa tayamu ba ya matsayin wankansa da likafininsa ya za sallace shi akwai matsaloli sabbi da yawa da malamai suke tattaunawa yanzu duk da cewa da yawa daga cikin matsaloli malamai sun samar musu mafita sun ba da fatawa wannan ma yana da gaske tana da gidaje guda biyu a unguwanni daban-daban kana ɗaya gidan tukuna ka rufe hanya to yanzu ya za a yi abu na farko dai duk wanda yake da wato iyalai guda biyu ko sama da haka yin adalci wajibi ne a kansa idan ya zalunce su gobe kiyama Allah zai tambaye shi akan wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake da mata guda biyu bai adalci a tsakanin su ba to gobe kiyama zai zo geban sa da ya riga ya shanye fa aiki ne babba da yawa daga cikin mutane suna da kokarin kara aure amma wajen yin adalci suna sakaci to daga cikin adalci shine raba kwana a tsakanin su kwana da daya kwana biyu duk abinda ka yi ittifaki kai da iyalan naka to gashi yanzu an shiga lockdown wannan yana da halaye guda biyu abu na farko ni zo mana gidaje zaka suna kusa da juna zaka iya ka tafi a ƙasa tuna bisa dukan alamu tafiya a ƙasa ana yi tafiya minti 15 minti 20 da safe ka tashi ko cikin dare zaka iya ka tafi saboda haka sai ka ci gaba da raba kwana kamar yadda ka saba kwana biyu ne ko kwana uku ne ko kwana ɗaya ne dan tafiya minti 20 ba zai wahala da kai ba zaka iya yin wannan da kuma a shari'ance duk abin da zaka iya yi bai kamata bai halatta ka bari ba abinda za ka iya yi da bai halatta ka bari ba saboda haka inda gidajen haka suna kurkusa suna kusa da juna za ka iya tafiya a ƙasa sai ka tafi a ƙasa kai kwana biyu a nan kwana biyu a can ka ga anan baka da matsala idan ya zama na gidajen ba zai yiwu ka tafi a ƙasa ba suna kungwani akwai nisa da yawa in ka ci za ka tafi a ƙasa za ka cutu to a nan to sai ran da aka rufe hanya inda kake na sai ka zauna a gurin kai kwana biyu ko uku ko hudu ran da aka bude hanya sai kuma ka je wancan gidan to misali yanzu ranar alhamis aka rufe hanya kana ɗayan gidan tukuna aka rufe hanya alhamis juma'a asabar ladi ka samu kwana hudu sai kuma litinin aka bude hanya za ka yi ka tafi ɗayan gidan ka je kai litinin talata laraba alhamis ka wuni da yamma ka samu kwazon kwana hudu kenan sai ka koma ɗaya gidan ta wannan daci aka yi nan ma kwana hudu nan ma kwana hudu ta yi misali yanzu sati mai zuwa ba aka za a yi ba misali tana ɗayan gidan aka rufe hanya sai da aka kwana shida misali aka bude hanya ka je can din kwai kwana biyu uku aka bude hanya shin dole sai iya adadin kwanakin da ka yi a nan biyar shida dole sai ka yi a can inda san samu da hali kai haka in ba zai yiwu ba abu ya fi ƙarfinka ba kai ne ka jawo wannan ba to malamai suka ce a nan za a yi maka rangwame misali yanzu an rufe hanya ka yi kwana uku hudu biyar a nan da aka bude hanya can aka yi kwana uku hudu in ka ci za ka yi kwana biyar a can din in ka yi kwana biyar ba za ka samu daman koma a can din ba ka za ka iya kai kwana uku hudu sai ka haƙura ka dawo nan din amma in ka samu aka bude hanyoyi aka komai zama normal shin za ka rama in ka tattara misali nan ka yi kwana hudu ka yi kwana biyar ka yi kwana uku ka ada ka yi wajen kwana 15 a nan can kuma aka lissafi kwana 11 ka yi misali kwana hudu nan ita dai matar za ka biya mata to wasu malamai suka ji saboda larura ba za ka biya ba ganin damanka ba ne larura ce abin ne ya zo ƙarfinka misali wannan kamar mutum ne misali shi yana zaune a Maiduguri da matansa kuma nan da gurin sana'arsa kuma yana da iyali misali a Damaturu ko a Kano ya wata biyu uku a ran sanne ya je Kano ya sati ɗaya biyu ya dawo kaga idan zai ce duk kwanakin da yawa matansa a nan ta Maiduguri zai bai wa wadda take a Kano ko Damaturu ba ba zai yi ba saboda larura suka ce wannan ma haka ne saboda haka a takaice in sake maimaitawa idan gidajen suna kusa da juna za ka yi ka tafi a ƙasa sai kai wannan din dan almaisu la yasqutu bil ma'sur fattaqullaha masata'tu daga minti 20 ko 15 25 sai kai kana tafiya kana dawowa kwana biyu ne ko kwana uku in ya zama na gidajen suna da nisa ba za ka iya ka tafi a ƙasa ba to kaga sai ka kasance a ɗayan gidan wanda aka bude ka koma ɗayan gidan bambancin da za a samu na kwana ɗaya biyu abu ne wanda ya fi ƙarfinka ba garin damanka ba ne wannan larura ce babu kuma a kanka su ma mata sai su yi haƙuri kada su ce mijina bai ma adalci ba lokacin da aka yi lockdown ya yi kwana 15 a can ni ya yi kwana 12 a gurina to wannan uzuri ne ba da za a iya saboda haka sai a yi haƙuri in ma matan za su yadda wannan haƙƙinsu ne ɗaya daga cikin matanka ta ce ni ma kai mai gida na haife ma tunda zama a can ya fi maka sauki ka zauna a can din kwana 15 ne ko 20 ne randa Allah ya kawo sauki sai ka zo ka aka samu ka huta amma sai samun wannan nan yana da wahala nasihar mu ta yau akan darussa da za a koya daga cikin wannan jarraba da Allah ta'ala ya jarrabi wato al'umma ko kuma duniya gaba daya wato muhimmancin imani da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala wani shine abin da ke musulmi ya bambanta da sauran mutane kai musulmi addinin musulunci ya tsara mata kai al-imanu kana da al-imanu bil qadari khairihi wa sharri imani da kaddara al-khairi ne ko sharri da dadi ko ba dadi duk abin da ya same ka daga Allah abinda kuma Allah bai dora ma ba babu wanda ya isa ya dora ma dawon da isa ya dora ma kuma tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya same ka daga Allah abin da bai same ka ba Allah ne bai dora ma ba to wannan zai sa ka samu kwanciyar hankali hankalinka ba zai tashi ba dangane duk abin da zai faru domin dama kai bawan Allah ne Allah ne ya halice ka komai ki shi ke kaddarawa domin kana da wannan yaqini sai ka samu sauki hankalinka ba zai tashi ba ba za ka razana ba to wannan shine abin da yake faruwa yanzu in ka kwatanta rayuwar musulmi a kasashen musulmi da kuma wato rayuwa da waɗanda suke ba musulmai suke a kasashen su zaka akwai bambanci da yawa waɗanda suke ba musulmi ba yanzu a kasashen turai da sauransu hankalinsu a tashe dan dama babu imani da Allah babu addini rayuwar duniya kawai suka sa gaba a ji dadi a samu dukiya shine kawai abin da suka sa gaba to shine suna wahala yanzu sun rasa ya za su da kansu to amma kai musulmi kana da imani da Allah kai imani da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da ya same ka daga Allah abinda Allah bai dora ma ba ba zai same ka ba saboda kana da kwanciyar hankali to wannan zai kara nuna mana falala ta addinin musulunci kuma musulmi kullum zamanto mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala wani ne ke ba da labari wani ne a Faransa ya kamu da wannan cuta ta coronavirus abin ya tsananta wato ya kai ga alamu lalle ba zai rayu ba akwai alamu ba zai rayu ba zai mutu to shine ya fada wa likitar da Allah ya kira masa yaransa ya musu wato kallo na ƙarshe kafin ya mutu likita ya ce masa ba zai yi ba yanayin da yake ciki a zo a ganshi ba zai yi ba ya matsa ya ce da Allah shirya masa ta yadda ya ga yaransa kafin ya mutu likita ya shirya guri aka tsara kayayyaki na kiwon na kare lafiya da sauransu ta yadda yaran idan su za su iya samu damar su ganshi ya dauki waya ya kira su ya ce ga mahaifinku yana ga yanayin da ke ciki saboda haka yana so ya muku kallo na ƙarshe kafin ya mutu suka ji ba za su iya zuwa ba ya shiga magiyarsu to ƙarshe sai suka katse wato layin waya suka ce ba za su zo ba to ranar gado wani da wani rashin tawakkali ne baya da za a yi musulmi ya yi wannan mahaifinsa ya kai wato halin mutuwa kuma yana son ganinsa gani na ƙarshe saboda yana tawakkali ga Allah ya imani da Allah zai je ga mahaifinsa amma da yake babu imani tare da su suka ce ba su je ba to babban darasi da za mu koya wato falala ta addinin musulmi ta fuskar tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk da irin inda yake ayatawa ake tsoratar da mutane in ka duba abin wato kasashen duniya sun sa siyasa a ciki ana yayatawa kamar ana so abin ba a so abin ya kare maimakon a yi fatan abin ya tsaya nan kusa amma ana magana nan da misali wata biyu uku za a yi kaza wato ma'ana ba a so abin ya kare kenan kamar da jiya cibiyar wato NCDC suke cewa nan da wata uku suna sa ran za su yi testing mutum miliyan biyu na yan Najeriya nan da wata uku kuma zuwa yanzu muna April ko muna ƙarshen April za a shiga May June July ma'ana har za a ji July wannan abun ba zai ƙare ba kenan to akwai wata kamar wata siyasa an sa cikin al'amarin ba a so abun ya ƙare to ana yayata abun ana tsoratar da mutane ana yayata abun mutum bai hankali ba har yanzu ya rasa tawakkalinsa ga Allah subhanahu wataala saboda haka babban darasi da za a koya shine mutum ya zama mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala abinda Allah ya dora ma ba wanda ya isa hana abinda Allah bai dora ma ba babu wanda ya isa dora ma kuma wannan ba zai hana mu dauki matakai na zahiri wato waɗanda shari'a ta yarda da su ba na neman kariya kullum abinda ake so shine a dauka sababi sannan a yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala tare da jin cewa a cikin zuciyarka Allah ne zai kare ka ba wai sababin da ka dauka ba to Allah ya tsare mana imanin mu Allah ba mu tawakkali da ikhlasi za mu shiga daga ayata 128 fadin Allah subhanahu wataala قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر فكيف تعملون.
نعم الله تعالى يكي سيوا. قال موسى النبي موسى يتي لقومه قامت أننسى استعينوا بالله كنيمتي مكون الله كنيمتي مكون الله واصبروا ويهقري إن الأرض لليك أسى لله تألى شيء يريثها ينا قادد إتا من يشاء وندي يسو من عباده لقبا ينسى والآقبة للمتقين ككاوى الكرشي تاما ستكواتي. To bayan wato tattaunawa da ta kasance tsakanin Fir'auna da mabiyansa da fadawa, suka ce wa Fir'auna, ya za ka yi ka kyale annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da mutanensa da yin barna a ban ƙasa su kibauta maka, su kibauta wa gumakanka. To Fir'auna sai yake wato faɗa wa mutanensa, sanuqatilu abna'ahum nasta'i nisa'ahum, za mu karkashe ƴaƴansu maza kuma za mu raya ƴaƴansu mata ko matansu, ma za mu samu wurin jaye a kansu. Ya sake wannan gargadi ya tsoratar da annabi Musa da mutanensa. To shine annabi Musa alaihi salam yake kwantar da hankalin mutanensa, yake ba su haƙuri, yake nuna musu Allah ta'ala zai taimake su, kada su damu da abin da Fir'auna da alwashin da Fir'auna yake na azabtar da su. قال موسى النبي موسى يتلي قومي قامت أننسى واندسك إيمان لشي استعينوا بالله كنمي آغج الله كنمي تيمكون الله واسبروا ويحقوني. أكا مسلمي أكي سوى يزمى مؤمني يزمى أكوين لوكتي يزمى تيمكون الله سبحانه وتعالى أكا أبوان لسنفك أرفنسى لأبوان لبسفك أرفنسى كما يحقوني أبوان قدابيو إذا أكا سامو تمتين يغام سامو النسرة neman taimakon Allah subhanahu wataala, sannan kuma yin hakuri akan rashin dadi da mutum zai fuskanta. Kuma annabi Musa alaihi salam yana nuna musu cewa ishara yake musu idan suka nemi taimakon Allah subhanahu wataala, suka yi hakuri akan barazana da Fir'auna yake musu, to Allah madaukakin sarki zai ba su nasara, kada su samu da barazana da wato maganganu na tsoratarwa da Fir'auna yake musu. Sai kuma annabi Musa alaihi salam yake cewa innal arda lillah, lalle ita kasa ta Allah ce. Wasu malamai suka ce ma'ana kasar da ake nufi anan ma'ana kasar Misra, inda Fir'auna yake da mulki, to ta Allah ce, ba ta Fir'auna ba ce. Idan Allah ya ga dama, to yurithuha man yasha'u min ibadi, Allah sai ya gadar da wannan kasa ta Misra ga wanda ya so. To anan annabi Musa alaihi salam ishara yake wa mutanensa, yana kwantar da hankalinsu su nemi taimakon Allah su yi haƙuri. Idan suka nemi taimakon Allah suka haƙuri, Allah zai halakar da Fir'auna ya tafiyar da mulkinsa, ya kwace mulkin Fir'auna da matsayin Fir'auna ya baiwa mu'minai waɗanda suka imani da annabi Musa alaihi salam. Domin Fir'auna ba Allah ne ya halicce shi, Allah ne ya bashi mulkin kasar da yake yin mulki a ciki, kasa ce gari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka su nemi taimakon Allah su yi haƙuri, Allah ta'ala zai iya wato ya kwace mulkin Fir'auna ya baiwa wato mabiyan annabi Musa alaihi salam. Kada su ga cewa dan yanzu shi ne yake da mulki, shi yake da daukaka, wannan ya tsoratar da su, domin wannan hakika wato mulkin a hakika ba nashi bane, Allah ne ya bashi. Garin da yake mulka ba garinsa bane, gari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka babu abin tashin hankali a ciki. sai annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da cewa wal aqibatu lil muttaqin, kikyawar karshe tana ga masu takawa. Ba shi farko ake duwa ba kullum, tayi mutum ya fara da rauni amma karshen sa yayi karfi, tayi mutum ya fara da rashin karfi karshen sa yayi karfi, saboda haka karshen ake dubawa. Yanzu Fir'aun shi yake da mulki, shi yake da iko, amma karshe Allah ta'ala zai canza wannan al'amarin. Kikyawan koma, kikyawan karshe ta zamanto ga mu'minai waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam, ma'ana Allah zai karbi mulki da iko ya baiwa mabiyan annabi Musa da kuma annabi Musa alaihi salam. To malamai suka ce wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala. Inda mu'minai suka yi imani da Allah, suka tsaya kan dokar Allah, suka tsaya kan shari'ar Allah, kuma Allah ya jarrabe su, suka yi hakuri akan wannan jarrabawa da Allah ya musu, suka nemi agajin Allah, ba su kauce wa hanyar Allah ba, to sai Allah ta'ala ya ba su nasara. To shine suka ce idan kaga ana da awar imani, ana da awar musulunci, amma ana cikin rauni da kaskanci, to suka ce ɗayan biyu ne, imma ana da awar imani amma babu imanin, imani na hakika babu, ba bin dokar Allah yadda ya kamata, to anan musulmai mu'minai dole sai su shiga cikin kaskanci. Ko kuma ya zama na su da waɗanda suke ba musulmai duk babu bambanci, suna ne musulmi amma wajen aiki in ka duba ba wani bambanci. To a wannan yanayi kyakkyawan makoma ba za ta kasance ga mu'minai ba, ga musulmai ba. To shi yasa Allah ya ce wal aqibatu kyakkyawan makoma lil muttaqin, ga masu tsoron Allah, masu tsoron Allah wajen imanin su, masu tsoron Allah wajen maganganun su, masu tsoron Allah wajen halayen su, masu tsoron Allah wajen ɗabi'un su, masu tsoron Allah wajen mu'amala, masu tsoron Allah wajen zamantakewa, masu tsoron Allah wajen tafiyar da mulki da siyasa, masu tsoron Allah wajen tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. A kowane bangare suka kiyaye dokan Allah, suka zama masu tsoron Allah, to sai kyakkyawar makoma ta kasance gare su, su ne za su zama maɗaukaka. To shine malamai suka ce idan ba a samu wannan nan ba, to ba a samu takawa ba, to kyakkyawan makoma ba za su samu ba. Idan ka ga mafi waɗanda suke ba musulmi ba su ne a sama, musulmai su ne ƙasa, musulmai su ne mabiya, waɗanda suke ba musulmi ba, ba mu'mini ba su ne a sama, to laifin daga cikin mu'minai ne, laifin daga cikin musulmi ne. To shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'an, bidan ku yi hakuri a matsayin ku na musulmai akan abubuwan da suke ba dadi waɗanda suke ba musulmi ba suke shirya muku, wa tattaqu huwa ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la yadhurrukum kaiduhum shay'an, kaidin da maƙiya suke shirya muku waɗanda suke ba musulmi ba, kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba. Amma sai yaushe? Idan an samu takawa, tsoron Allah, idan kuma aka samu haƙuri. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin, saboda haka in da musulmi suna zo su zamanto, in suna zo su zamanto masu matsayi, masu ɗaukaka, to dole sai idan fa sun kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan rauni da al'ummar musulmi suke ciki a yau, na koma baya wajen tattalin arzikin ƙasa, koma baya a ɓangaren siyasa, koma baya a ɓangaren ilimi, a kowane ɓangare in ka duba musulmi su ne a baya, wanda kuma su ne suke wato littafi mafi girma, alƙur'ani mai girma, littafin da babu abin da ya bari. Kuma su ne wanda Allah ta'ala ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tura musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi fiye yin halitta. Kuma su ne wanda Allah ta'ala ya ba su addinin da babu irinsa. Amma duk da haka idan ka duba su ne a baya a yau, babu abin da ya kawo wannan illa kawai kaucewa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. To annabi Musa alaihi salam ya yi waɗannan maganganu domin ya sanya wato tsammani a cikin zukatan mutanensa, kada su fidda tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Inda suka kiyaye abubuwa nan guda biyu, haƙuri da neman taimakon Allah, to Allah ba zai tozartar da su ba. To shi ne sai kuma mabiyan annabi Musa alaihi salam suka faɗa masa, ƙalu suka ce uzina, an cutar da mu, min qabli an ta'tiyana, kafin ka zo mana. Mana Fir'auna ya cutar da mu kafin ka zo mana a matsayin manzo, ya bautar da mu, yana kashe mazajenmu, yana raya matanmu, ya maida mu bayi, babu abin da baya mana na cutarwa wa min badi ma ji'tana bayan ka zo mana ga irin abin da yake mana na cutarwa to suka ƙara nuna damuwarsu akan halin da suke ciki annabi Musa alaihi salam ya cika bada kwantar da hankalinsu yake cewa qala annabi Musa yace asa annabi Musa yace asa rabbukum ina fata ubangijinku asa an litaraji ne amma an dai Allah ne fada litahqiq tabbatarwa amma anan Allah ta'ala yana magana ne a harshen annabi Musa alaihi salam asa rabbukum ina fata ubangijinku an yuhlika aduwwakum ya halakat da wato maiyunku fir'auna wa yastaghlibukum fil ardi ya maidaku ku zamanto wakilai khalifofi a ban kasa fa yanzura kaifa ta'maluna sai Allah ya za ku aikata ai Musa alaihi salam aya da daga bata yace su innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wa la'aqibatu lil muttaqin to ayan mai saki jaddada wannan a wani solo to idan kuka hakura kuka imani kuka tsaya kan imanin ku kuka ci gaba da neman taimakon Allah to ina fata Allah ta'ala zai halakar da makiyun ku fir'auna ya tafiyar da mulkin sa ya zama barazana da yake muku babu ta riga ta kau wa yastaghlibukum fil ardi kuma Allah ta'ala ya maida kuku zaman to khalifofi a ban kasa kuma ya fir'auna da mutanansa yanzu fir'auna shi yake da mulki da daukaka to Allah zai halakar da fir'auna ya tafiyar da shi ya zama ta kure a madadin sa kuna yi wa mutane shugabanci ko kuke da daukaka to amma idan Allah ya muku wannan fa yanzura kayfa ta'malun inma wata jaraba ce jaraba ta farko Allah ya jarrabe su da fir'auna yana gallaza musu azaba yana musu barazana to annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah zai tafiyar da wannan ya raba ku da azabar da fir'auna yake muku ya raba ku da cutarwa da fir'auna yake muku Allah sai ya ku wakilai khalifofi shugabanni a ban kasa amma kuma idan Allah ya ba ku wannan matsayin kuka zamanto shugabanni kuka zamanto wakilai a ban kasa ba haka kawai kuma za ku zauna ku yi abin da kun ga dama ba Allah zai ga kaifa ta'amaluna kuma ya za ku yi fir'auna ya samu dama ya samu mulki amma ya ci gaba da barna yana kashe mutane yana cutar da mutane yana cewa shi ne Allah mafi girma Allah ya tura annabi Musa alaihi salam ya ke imani da shi to annabi Musa ya ce to a fir'auna Allah zai halakar da shi zaman ta babu ku za a maida ku a shugabanni za a ba ku mulki za a ba ku matsayi to kuma sai an jarrabe ku fa yanzura kaifa ta'amaluna Allah zai ga ya za ku aikata zai ba ku daukaka zai bude muku rayuwa kyakkyawa to sai Allah zai ga shin za ku tsaya a kan dokar Allah a kan imanin da kuka yi za ku tabbata a kan imani ku ci gaba da bin umarnin Allah ko ba kuma idan ku samu duniya an ba ku matsayi ku fara walawa za ku sake ku bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan rayuwar duniya gaba ɗayan ta jarrabawa ce kana cikin kunci da wahala ana musguna maka ana matsa maka jarrabawa ce idan ka samu sauki da walwala ga arziki ga abinci ga zama lafiya na majarrabawa ce domin wani idan yana cikin kunci yana cikin wahala ana gallaza masa wannan zai sa ya tsaya kan dokar Allah subhanahu wa ta'ala amma da zarar ya samu yalwa abu ne masa duniya ya samu arziki sai ya kauce wa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa annabi Musa alaihi salam yake faɗa wa mabiyansa azabar da fir'auna yake muku yanzu ba abin damuwa bane wannan Allah zai tafiyar da wannan din amma Allah zai bude muku ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali amma nan majarrabawa ce Allah zai ga yaya za ku aikata idan ku aikata mai kyau to Allah ya saka muku ya tabbatar muku da ni'imarsa idan kuka kauce wa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda ya tafiyar da fir'auna da mulkinsa kuma Allah zai tafiyar da mulkinku wannan shine abin da annabi Musa alaihi salam yake fadawa wato mutanansa kullum tsoron Allah da tabbatar da adalci shine zai tsaya mulki ya tabbata kasa ta tabbata to shine malamai suke cewa kasa ko da kafira ce daula ko da kafira ce ba musulma ba ce idan sun tabbatar da adalci a abin da shafi rayuwar duniya Allah zai ja musu mulkin su zuwa lokaci mai tsawo kasa ko musulma ce suna ne musulmi suna musulmi amma wajen mulki ba sa adalci shugabanni ba sa adalci
talakawa ba su adalci kowa zaluntun juna yake shugaba yana zalunci talakawa suna zalunci to ba lalle bane Allah ya tabbatar musu da mulkin su wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala to shi yasa annabi Musa alaihi salam yake cewa fa in gura kai ba ta amalu kuma Allah zai jarrabe ku zai ga ya za ku aikata idan ku aikata mai kyau Allah ya tabbatar muku da ni'imar sa da mulki idan kun kauce hanyar Allah Allah kuma ya kwace wannan ni'imar sa ya baiwa wasu a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je sun bure wani gari Allah ba su nasara to mutanen garin suna nuna damuwa suna kuka mukin su ya tafi sahabban manzon Allah suna farin ciki ga su sun yi jihadi Allah ba su nasara sun bude garin sai sahabin manzon Allah Abu Darda Allah kara masa yadda ya koma gefe yana ta kuka yana ta kuka mutane suna farin ciki sauran sahabbai suna farin ciki saboda Allah ta'ala ya ba su sa'a ya ba su nasara akan makiyansu amma shi ya koma gefe yana kuka to shine sai wani ya zo same shi ya Abu Darda wannan ranar da muke ciki a yau rana ce da Allah ya daukaka al'umman musulmi Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su nasara akan makiyansu me yasa ka koma gefe kana nuna bakin ciki kana kuka yace na san da irin nasarar da Allah ya ba mu abin da yasa nake kuka mutanen da muka zo muka yake su jiya jiyan nan fa suna cikin mulkin su da daukaka da dukiyar su suna abin da sun ga dama amma lokaci kankani saboda sun kaurcewa Allah ba su bi dokar Allah ba Allah ya canja su ya canja al'amarin jiya masu daukaka yau yau sun zama kaskantattu ina mamaki irin cikin lokaci kankani Allah zai iya baida bayinsa su zama wulakantattu saboda haka hukunmu da Allah ya ba mu nasara yau hukunmu da Allah ya ba mu sa'a a kansu idan muka kaurcewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba mu bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba to ba mamaki irin abin da ya same su zai same mu to shi yasa nake kuka kuma haka ne kamar da muka yi bayani in ka duba rayuwar musulmi a yau shine kaskantacci kuje yana cikin kaskanci kamar wannan gullowar coronavirus wannan annoba in ka duba kasashen musulmi duk inda ake yaƙe-yaƙe in ka ga an zubar da jinin wani jinin musulmi ne wanda ya zubar da jininsa musulmi ne mai cewa la ilaha illallah shi yake kashe wanda yake ce la ilaha illallah fadinsa la ilaha illallah bai sa ya fahimci hatsarin jinin musulmi dan uwansa shi wanda yake la ilaha illallah la ilaha illallah nan wato bata tsare masa jininsa wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usama dan Zaidu sun je fagen yaki suna jihadi wani kafiri yana ta kashe musulmi yana ta kashe musulmi sai Usama dan Zaidu ya zo ya daga takobinsa zai kashe shi sai wannan wanda yake ba musulmi sai ce la ilaha illallah amma Usama bai kyale shi ba sai da ya sare masa takobi Usama wato fahimtarsa ita ce mutumin nan ya faɗi la ilaha illallah saboda ya kare ransa to me yasa an da gaske ne me yasa tun farko bai ce la ilaha illallah ba sai da Usama ya daga takobinsa zai kashe shi shine ya ce la ilaha illallah domin ya kare ransa da aka zo Madina aka buya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da fa abin da ya faru abin da Usama yayi sai manzon Allah ya kira shi Usama yace eh na ji kai kaza da kaza ka kashe wani bayan ce la ilaha illallah yace eh na kashe ya rasulullah ni a fahimta ta qala ha ta'awud ya faji la ilaha illallah saboda ya kare kansa dan kar in kashe shi sai manzon Allah ya ce afala shakakta an qalbi shin ka tsaga zuciyarsa ka ga cewa ba dan Allah ya faɗa ba abinda ake nema kai musulmi da zarga shine kai aiki da zahiri wanda yace la ilaha illallah musulmi ne a zahiri a cikin zuciyarsa akwai imani ba imani wannan ba aikin ka bane wannan aikin Allah ne babu ruwanka wannan tsakaninsa da Allah ne Usama ijtihadi yayi amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zargin sa yana cewa ira mai mutawa manzo Allah yana mai mutawa aqattahu ba da an qala la ilaha illallah ka kashe shi ba yace la ilaha illallah ya Usama har Usama yake cewa ya gwamnati ina ma a ce ranar ne ya musulunta to kaga yau da yake musulmi sun bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala duk wani talauci musulmi ne duk wani kaskanci musulmi ne rashin hadin kai musulmi ne zubar da jini musulmi ne kasashe da aka rusa su a yau duk kasashen musulmi ne Iraki Libya Syria Yemen ko har yanzu an kasa fahimta mukiya suna zuga musulmi wannan ma a zuga su a sayar su da makamai wannan ma a zuga su a sayar su da makamai mabi mukiya sun yi cinikin makaman su kuma sun rage adadin mu sun samu nasara akan mu sun karya mana tattalin arzikin mu sun bata mana sunan addinin mu amma musulmi sun kasa ganewa babu abin da ya kawo wannan illa sakin hanyar Allah subhanahu wata'ala to shi ne Annabi Musa alaihi salam yake faɗa mutanen sa fa yunzura kayfa ta'malun Allah ta'ala zai ga ya za ku aikata idan ku aikata mai kyau ku samu zama lafiya ku samu walwala kuma Allah ya saka muku da alkhairi amma idan kun kauce hanyar Allah to ba mamaki irin abin da ya samu Fir'auna ya same ku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa inna dunya hulwatun khadira wannan duniya tana da zaki kuma danya take hulwa khadira tana da zaki danya malami suka ce kamar wato misali kamar mangulo ko goba tana da zaki danya ce abin nufi da wannan wato zakin baya dawwama dadin baya dawwama domin misali yanzu aka baka mangulo ka rike shi kwana biyar zai lalace ko zai lalace ba zai lalace idan ka amfani shi nan take to shikenan haka nan goba wato jin dadin duniya ba abu ne mai dawwama ba temporary kamar da aka baka misali ya itatuwa mangulo ko lemo ko goba cikin lokaci karkar ne zaka amfani da shi idan ka adana shi da lokaci mai tsawo zai lalace ba zai maka amfani ba to haka nan rayuwar duniya dan kadan ne jin dadin duniya dan kadan ne ba zai dake lokaci mai tsawo ba ba da jiwa ba zai lalace sai kare haka rayuwar duniya to shine manzo Allah yake cewa wa inna Allaha mustakhlifukum fiha Allah madaukin sarki zai mayar da ku wakile a ban kasa ya ba ku mulki ya ba ku shugabanci fayanzur kayfa ta'malun sai Allah ya ga ya za ku aikata za ku gode wa ni'imar sa ku kiyaye dokokin sa ku bi umarnin sa ko ku za ku kaurace masa to shine manzo Allah yake cewa fattaqud dunya ku ji tsoron duniya ko ta kunisa kuma ku ji tsoron mata babban abin da yasa mutane suke kauce wa murnar Allah subhanahu wa ta'ala duniyan nan wato ya ji dadi ya samu dukiya ya bi sha'awar sa duk gidan duniya saboda haka manzo Allah yake cewa ku ji tsoron duniya ku yi hattara da duniya zaka mutum yana cikin imanin sa amma dan neman duniya sai ya sai da imanin sa mutum yana cikin imanin sa in ya samu wani matsayi na duniya sai ya sai da imanin sa ya bar imanin sa to shine manzo Allah yake cewa ta ku duniya wata ku nisa ku ji tsoron mata wannan ma duk sha'awa ce duniya da mata duk sha'awa wa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa domin farko abin da aka jarrabi bani isra'ila an jarrabe su ne ta hanyar mata da duk wannan wato ana nuna mana musulmi ya kiyaye da gurbin Allah subhanahu wa ta'ala kada duniya ta tsole masa ido ya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala don wani abu na duniya na'am ولقد أخذنا على فرعون
لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الجبال والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
نعم الله تعالى كتب ولقد أخذنا da hakika mun kama ala fir'auna fir'auna da iyalansa bisirina da fari wa naqsin min athamarati da tawayar ya'an itatuwa la'allahum yadhakkaruna domin zasu wa'astu ta Allah ta'ala ki wa laqad akhadna da hakika mun kama ala fir'auna ma'ana fir'auna da iyalansa fir'auna shi ma ya shiga ciki ba wai iyalan fir'auna kawai ake nufi anan ba fir'aunan da iyalansa duk sun shiga ciki da mutanansa da mabiyansa Allah ya jarrabe su bisinina da fari sinin ma'ana fari rashin ruwan sama saboda haka idan aka je aka nome aka yi noma ba za a samu amfanin gona ba saboda babu ruwan sama sinin ma'ana shine fari kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin addu'ar sana'a al-qunut yana yi wa wasu kafirai al-qunut manzo Allah yake cewa Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini yusuf ya Allah ka jefa musu ka sanya musu fari ka jarrabe su da fari irin farin da aka jarrabe aka ka jarrabe mutane da shi zamanin annabi yusuf alaihi salam walaqad akhadna ala fir'auna bisinina da fari babu ruwan sama babu amfanin gona saboda farin kuma wa naqsi min athamarat aka samu tawaya wajen ayan itatuwa sai an samu ruwan sama tukunna kafin bishiyoyi a basu ruwa a samu ayan itatuwa naqsi min athamarat itatuwan gasuna amma baya ba sa ƴaƴa sai malamai suka ce zaka tarar da bishiyar dabino duk da girmanta amma sai abun nan samara ɗaya ko za samu ɗan itatuwa guda ɗaya ko za samu duk da girman bishiyar dabino saboda Allah ta'ala ya kaddara musu wannan azaba ya kaddara musu wannan rayuwa ta wahala to Allah ta'ala yake cewa la'allahum yadhakkaruna domin su wa'astu domin su ga cewa wato Allah ta'ala shi yake da komai Allah ya jarrabe su ne don su ga girman Allah su bar kafirci su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi imani da annabi Musa alaihi salam su yi imani da Allah Allah ta'ala wani sha'ari yakan kawo jarrabawa domin ya maida mutane zuwa ga kan tafarki na gari wani sha'ari aka yakan jarrabi bayi saboda ya ɗaukaka musu darajarsu amma wani sha'ir Allah ta'ala zai jarrabi bayi saboda san bar hanyar Allah sai Allah ya ba su notice kai ku yi hankali ku yi haddara kun saki hanya fa ku dawo hanya saboda haka in masu imani ne in masu hankali ne sai su gyara halayensu su tuba zuwa ga Allah su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa malama suke ta bayani a wannan jarrabawa da kuka samu kanmu a ciki ta wato wannan annoba malamai suna faɗin abubuwa da dama abubuwan da idan muka yi za mu samu sauki Allah zai yaye mana wannan bala'i daga ciki shine tuba zuwa ga Allah gyara halayenmu ba mamaki Allah ya jarrabe mu ne saboda me kurakuranmu domin babu wani nau'i na zunubi da Allah ta'ala ya halakar da al'ummu da suka gabata face akwai a cikinmu har da ƙari in tauye mudu ne akwai in luwadu ne liwadi ne akwai tsafe-tsafe ne wanda mutanen fir'auna suka yi akwai rashin imani da manzanni ne akwai rashin yardar Allah ne akwai to babu wani nau'i na zunubi wanda saboda shi Allah ya halakar da wasu al'ummu ko wata al'umma face akwai a cikinmu to shi yasa malamai suke ta wa'azi mu gyara halayenmu mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma sai dai bisa dukkan alamu tubar dai tana ba mu wahala har yanzu domin har yanzu kowa ya tashi abin da ya ga dama yake shugabanni abin da sun ga dama suke talakawa abin da sun ga dama suke yanzu haka nan a cikin wannan annoba da muke ciki mutane ba su bar cuta ba a wannan yanayi da muke ciki kowa ya samu damar cuta yake kuma sai da gano cewa ya Allah ka yaye mana wannan bala'i mutum ya gano cewa Allah ka kare mu daga wannan bala'i kuma ya tashi mu'amala cuta yake sai ya ƙarya ana cin naman mutane wannan annoba da Allah ya jarrabe mu mai kun kowa ya kama karatun alqur'ani kowa ya zauna a gidan shi ya karanta alqur'ani ya yi salatin manzon Allah ya yi istighfari shi da iyalansa ka ji karatun yaranka ku addu'a Allah ya kawo mana sauki sai an hadu group group unguwanni karkashin bishiya ana ta hira kuma zaka tarar da cewa da yawa daga abubuwan da ake tattaunawa ana cin nama mutane ne Allah ya jarrabe ku ya kawo muku jarrabawa mai hukuma ga Allah kuma a lokacin har an hana ku fita dan kar ku kamu da cuta mai hukunku kuma ga Allah amma sai kuma kun hada group group kuna sabon Allah subhanahu wataala kuma ku ce ya Allah ka kawo mana sauki Allah mai yin komai ne komai zai iya yi amma fa dole sai an bi ka'ida ta Allah dole sai an bi sunna ta Allah subhanahu wataala to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari dangane da Fir'auna da mutanansa Allah ya jarrabe su da fari da tawari ya itatuwa babu arziki babu amfanin gona dan me dan Allah domin su zamanto domin su wa'astu su imani su kuma ga tabarkin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake cewa fa idza ja'atuhumul hasana idan wato kikkiawa ta zo musu qalu lana hadi aw anna namu nidama wa in tusibhum sayi'atun idan wata mummuna wani mummuna abu ya same su ya tayyaru Musa sai su camfi annabi Musa wa man ma'ahu da wadanda suke tare da shi ala kusawara ku ji innama ta'iruhum inda Allah abinda suke camfawa na mummuna inda Allah da gurin Allah yake walakinna aktharuhum sai dai mafi yawan su la ya'lamuna basani ba to bayan rashin imani sai Allah ya jarrabe su da rashi da fari da rashin amfanin gona mai kuma su koma ga Allah sai kuma suka canja salo suke cewa fa idza ja'atuhumul hasana idan kikkiawa ta zo musu kikkiawa da Allah ya ambata anan shine idan aka samu ruwan sama aka samu arziki aka samu zama lafiya aka samu walwala kuma yana tafiya daidai qalu shallana hadi wannan namu ne dama matsayin mu ne ya kai Allah ya mana wannan din dama matsayin mu ne dama mun cancanci wannan ai mana wannan wa in tusibuhum sayi'atun idan wata mummuna wani abu mummuna ya same su shine ne wato fari rashin ruwan sama da cututtuka abubuwa ba dadi suka same su sai su ce ya tayyaru bi Musa su camfi annabi Musa wa ma'u da waɗanda suke tare da shi sai su ce annabi Musa alaihi salam shi ya jawo wannan saboda shine Allah ta'ala aka yi mana wannan ya zo da sabon addini ya zo ya ce bai yarda da addinin kakanni da iyaye ba ya zo ya ce Fir'auna ba Allah ba ne ya zo ya ce bauta wa gumaka ba daidai ba ne to ya kawo mana bala'i to shi yasa aka jarrabe mu da wannan fari sai su camfi annabi Musa alaihi salam asalin yatayyaru ma'ana yatayyaru kuma an dauko wannan ne daga at-tayr tsuntsu wato ya kasance a jahiliya al'adar larabawa suna da camfi idan mutum zai yi tafiya ya fita bayan gari ya ga tsuntsu a kwance sai zai tara wannan tsuntsu idan tsuntsun ya yi dama sai ce wannan tafiyar tasa ko aikin da ya sa gaba akwai alkhairi sai ya yi idan ya tara tsuntsu idan ya yi hagu sai ce wannan abin babu alkhairi in tafiya ne sai ya fasa wani kasuwanci ne sai ya fasa duk wani abin da ya sa gaba sai ya fasa to shine aka kira wato camfi wato at-tiyara to shine Allah ta'ala yake cewa ala inna mata'iruhum inda Allah abin da ya same su na mummuna wanda suke camfawa ba dan annabi Musa ba wannan Allah ne ya kaddara walakinna aktharuhum la ya'lamun amma sai dai mafi yawan su ba su san da haka ba to bisa dukkan alamu lokaci yayi kuma akwai abubuwan da ya kamata mu bayani akai abin da ya shafi camfi lokaci ba zai ba da dama ba za mu hakura a nan mu tsaya a nan in Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta ayar domin mu yi bayanan da suka dace da wannan aya abin da muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu darasa gaba daya abin da muka fada ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayanmu Allah ya yi mana wannan annoba da muke ciki waɗanda suka kamu da wannan cuta ya Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba ya Allah ka kare su يا الله تسأل من إيمانهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك